Musa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Hadiza Chari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da wannan shiri a yau Asabar 30 ga watan Janairu shekarar 2021. Haba ku ji abubuwan da muke tafa da su. Maryam, samu kanan labarai.
Gwamnatin sabon shugaban Amurka Joe Biden na jingina tsarin bambance manufofin cikin gida da na harkokin waje da aka saba gani a Amurka ta bangaren tankarar barazana ga tsaron ƙasa. An yi wa 'yan majalisar dokokin Amurka da yawa barazana a 'yan kwanakin nan, yayin da shugabar majalisar wakilai Nancy Pelosi ta yi kira da a ƙara ɗaukar matakan tsaro a ginin majalisar dokokin Amurka. Yayin da adadin masu kamuwa da cutar coronavirus ke ci gaba da karuwa, kuma wasu sabbin nau'ikan cutar suka bullo, wasu kasashe na sanya sabbin matakan takaita tafiye-tafiye.
A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji yadda 'yan Najeriya ke tsokaci game da sabon dokar tilastawa al'umma na amfani da takunkumin rufe baki da hanci a wuraren taron jama'a da ma mutunta sauran matakan kariya daga harbuwar da cutar COVID-19. Za kuma mu ji cewa gwamnatin tarayya ta amince a kashe naira miliyan 204 wajen buɗe shafin fasahar intanet domin sa ido kan ayyukan manyan titunan ƙasar. Idan kuma muka leƙa jamhuriyar Niger, za ku ji cewa mutum kuɗi ne aka kashe a wani kaɗa da aka yi da ya haɗa da 'yan tauri a yankin birnin Kwanni a lokacin al'adar buɗin dajin albarkacin sallar aruwa ta shekara. Faramar kyauri kuma na nan tafa da shirin a dawo lafiya. Sai kuma kaɗan daga cikin saƙonni da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan, bari mu fara tashan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Gwamnatin sabon shugaban Amurka Joe Biden na jingina tsarin bambance manufofin cikin gida da na harkokin waje da aka saba gani a Amurka ta bangaren tankarar barazana ga tsaron ƙasa. Manufofin harkokin waje manufofin cikin gida ne, haka zalika manufofin cikin gida manufofin harkokin waje ne, abinda mai bada shawara akan harkokin tsaron ƙasa Jake Sullivan ya fadawa wasu kenan a wani taro ta yanar gizo. Sullivan ya kuma ƙara da cewa ya kamata mu sanya kanmu a matsayin masu ƙarfi don mu iya tankarar matsalolin da muke fuskanta a duniya. Yanzu haka babban kalubalen tsaron ƙasa ga Amurka shine ta maida hankali akan magance kalubalenta na cikin gida. A halin da ake ciki kuma, an yi wa 'yan majalisar dokokin Amurka da yawa barazana a 'yan kwanakin nan, yayin da shugabar majalisar wakilai Nancy Pelosi ta yi kira da a ƙara ɗaukar matakan tsaro a ginin majalisar dokokin Amurka, ta kuma yi zargin cewa barazanar ba daga jama'a a waje kaɗai take zuwa ba, har da abokan gaba daga cikin 'yan majalisar. Kalaman Pelosi na ranar Alhamis sun bayyana yadda ake ci gaba da samun zaman tankiya a tsakanin jam'iyyun siyasar kasar da ke majalisar akan damuwar da ake nunawa game da kare lafiyarsu tun bayan farmakin da masu goyon bayan tsohon shugaba Donald Trump suka kai a ginin majalisar. Mutane biyar ne suka mutu sakamakon wannan tashin hankalin. 'Yan majalisa sama da 30 ne suka sanya hannu a wata wasiƙa a wannan makon, suna yin kira da a ɗauki matakan kare su sosai a gundumominsu. Yayin da adadin masu kamuwa da cutar coronavirus ke ci gaba da karuwa, kuma wasu sabbin nau'ikan cutar suka bullo, wasu ƙasashe na sanya sabbin matakan takaita tafiye-tafiye. Ƙasar Faransa ta hana tafiye-tafiye daga duk ƙasashen da ba sa ƙarƙashin tarayyar Turai. Bisa ga sabon matakin wanda zai fara aiki gobe Lahadi, matafiya daga ƙasashen tarayyar Turai da ke son shiga Faransa dole ne su nuna shaidar takardar gwaji da ta nuna ba sa ɗauke da cutar coronavirus. Matafiya daga ƙasashen Turai da na Afirka da yawa kamar Brazil, Burtaniya, Eswatini, Ireland, Lesotho, Portugal da Afirka ta Kudu ba za a bar su shiga Jamus ba. Ko da yake matafiya da ke zama Jamus da suka fito daga waɗannan ƙasashen za a bari su shiga ƙasar ko da suna ɗauke da cutar coronavirus. An killace wasu ɗaliban jami'ar Michigan su 14 bayan da aka gano suna ɗauke da sabon nau'in coronavirus na ƙasar Burtaniya. An samu rahoton cewa ɗaya daga cikin ɗaliban ya je Burtaniya a lokacin hutun hunturu.
Kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar, za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. 'Yan Nigeria na ci gaba da yin tsokaci game da sabon dokar tilastawa al'umma yin amfani da takunkumin rufe baki da hanci a wuraren taron jama'a da ma mutunta sauran matakan kariya daga harbuwa da cutar coronavirus. Shugaban Nigeria Muhammadu Buhari ya rattaba hannu a kai. Wakiliyarmu Shamsiyya Hamza Ibrahim na dauke da karin bayani a wannan rahoto da ta aika mana da shi.
A cewar shugaba Muhammadu Buhari, anan take dokar za ta soma aiki, ana kuma sa ran za ta taimaka wajen inganta hanyoyin takaita yaduwar annobar cutar da kuma tabbatar da lafiyar 'yan Najeriya, musamman a wannan lokaci da adadin waɗanda ke kamuwa da ita ke dada karuwa. Yunkurin da masu ruwa da tsaki da kuma masana a fannin kiwon lafiya suka yaba. Dr. Nasiru Sani Gwarzo ɗaya ne daga cikin shugabannin kwamitin kota kwana dake yaki da cutar ta COVID-19 a jihar Kano.
Doka ce wacce za ta tabbatar cewa duk wanda yake da niyyar kare kansa to zai yi amfani da wannan dama ya kare kansa, wanda kuma yayi bijire za a yi amfani da wannan dama a tinsasa masa har sai ya bi dokar da ta dace. To kadan daga cikin amfanin wannan doka kenan. Shi yasa mu ma'aikatan kiwon lafiya idan aka kafa doka to sai mu kuma mu fassara ta zuwa ga ilmantar da al'umma da ba su hujja da kuma zaburar da su domin su kare kansu su kare wasu.
Shima Dr. Muktar Aliyu yayi kari da cewa
kwarai da gaske wannan mataki da gwamnatin tarayya ta dauka zai taimako sosai sai insha Allah wajen rage yaduwar wannan cuta. Amfani da takunkumi yana cikin hanyoyi da aka gane a kimiyance na hana yaduwar wannan cuta. So kuma zamu yi la'akari da shi wannan amfani da takunkumin fiska shine hanya mafi sauki na kare kai daga wannan cuta da kuma bada tazara. Ainihin matsalar shi wannan cuta shine ba a san in an kamu da ita wane ne wannan cutar da kan iya illata ba.
Daga cikin sharadan dokar dai sashi na 5 ya nuna duk wanda ya take ta za a ci shi tara ko ya fuskanci hukuncin zaman gidan kasu na watanni 6 ko dukan biyun. To ko yaya wannan shiri ya riski 'yan Najeriya?
Sunana Khadija Abubakar. To gaskiya ni bana tunanin rashin face mask ya kai a ce za a kai ka prison har kai 6 months yayi tsauri. Gaskiya face mask din nan in ka duba mutane da yawa ma in suka saka shi ba sa numfashi. To ya kamata a dan sassauta mu mutane saboda takunkumi ne ma Hausa suke kiran shi, kuma abu ne da ba shi da dadin harka da shi gaskiya. Kuma mu masu takawa dole ke saka mu sakawa.
Sunana Ibrahim, a ra'ayina ni dai sa wannan face mask din yayi tsauri saboda yadda aka ba maganan covid nan kulawa, ya kamata a ce tsaro ne aka ba shi wannan kulawa ba akan face mask ba. Wasu suna cikin halayya na karancin kasuwanci yanzu kuma a ce an saka doka idan baka sa ba za a kai ka gidan yari har wata 6. Gaskiya ban yayi tsauri.
Shugaba Muhammadu Buhari dai ya umarci hukumomin tsaro a fadin kasar da su tabbatar da kiyaye wannan doka, inda ya gargade su da cewar hukunci zai hau kan duk wani jami'i da ya bijirewa hakan. Da haka muka ji ta bakin Aliyu Shamaki, wani mai fashin baki kan al'amuran yau da kullum a kasar.
Mun ga yadda aka rufe wasu garuruwa a lokacin da aka rufe aka yi lockdown sai ya zama na pass din mutum shine aljihun sa. A wasu gurare mutane sun yi korafe cewar kudin su su yake ba da dama su yawo a inda lokacin da aka ce a kowa koma a gida. Kazalika a shi yanzu ana jin dardar din cewa wannan doka mafa ya zama na kawai an buɗa wasu hanyar ciwa-ciwa ne ta kuɗi kawai. Dokar kuma tana nan a dokance a ƙasa amma a aikace ba ta nan. Kuma sannan in har gwamnati ta san zafin wannan cutar da take nema za ta addabi al'umma ta kafa wannan dokar, to ya kamata ta kafa dokar farko na cewar babu cin hanci da rashawa, waran wanda bai saka ba in ya bada abin sama ne zai kwaci kansa.
Tun bayan ɓullan wannan cuta ta COVID-19 a Najeriya kawo yanzu sama da mutane 100,000 suka harbu da ita, ta kuma yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 1,500 a kasar. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga muryar dauke da sauran labaran duniya.
Ayo asabar sojojin kasar Myanmar suka ce za su kiyaye su kuma tsare kundin tsarin mulkin kasar. Sanarwar na zuwa ne bayan da babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres da ofisoshin jakadancin kasashen yammacin duniya a Myanmar suka bayyana damuwa a jiya Juma'a game da yiwuwar sojoji za su yi juyin mulki a kasar. A farkon makon nan babban hafsan sojojin kasar General Ming On Hlaing ya ce ta yi soke kundin tsarin mulkin na da muhimmanci a halin da ake ciki yanzu. Sojojin da a kasar ake kiransu Takmadaw sun ce ba a fahimci kalaman Hlaing ba ne. A jiya Juma'a ƴan Taliban suka faɗi cewa yarjejeniyar da suka rattabawa Hanu da Amurka a watan Fabrairun shekarar 2020 an yi ta ne da niyyar ba dakaran Amurka damar barin Afghanistan. Suna mai jaddada cewa kungiyar mayakan na sa ran sake duban yarjejeniyar da gwamnatin shugaba Joe Biden ke yi ba zai hana aiwatar da matakin ba. Sha Muhammad Abbas Tanex Zai, mataimakin wakilin tattaunawar samar da zaman lafiya na bangaren ƴan Taliban, shine yayi wannan sanarwar a lokacin wata ziyara a Moscow, inda wakilansa ke tattaunawa da manyan jami'an Rasha. Stanek Zai ya faɗa a wani taron manema labarai cewa ƴan Taliban sun rattaba hannu a yarjejeniyar ne da zababbar gwamnatin Amurka a dokace, kuma sabuwar gwamnatin Amurka da ke sake duban yarjejeniyar ita za ta ɗauki mataki. Ya ƙara da cewa amma hakan ba yana nufin Amurka za ta yi watsi da yarjejeniyar ba ne.
To a gaida Maryam Dauda da ta karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin tarayya ta amince a kashe naira miliyan 204 wajen bude shafin fasahar internet domin sa ido kan ayyukan manyan titunan kasar. Nisan ayyuka Babatunde Fashalani ya bayyana haka a Abuja, inda ya ce an amince da manhajar fasahar yanar gizo ta zamani da za ta ba da dama a rika kula da ayyukan kungilolin kan tituna da kuma kula da titunansu daga sauran lalacewa da suke yi. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta nemi jin fa'idar wannan manhajar a wannan rahoto da ta haɗa mana.
My ministry is for rising technology and bond contracts nationwide. This government is focused on renewing and expanding that infrastructure.
Ana ministan ayyuka da gidaje Babatunde Fashalani yake bayani cewa a yanzu haka yana sa ido ayyukan hanyoyi da gadoji sama da 700 a fadin kasar, wanda in aka kafa wannan manhajar za ta zama kaman wani tabarin hangen nesa ne da gwamnatin tarayya za ta rika kula da ayyukan hanyoyin da kuma sa ido a kansu. To sai da kwararre a fannin tsangayar diplomasiyar kasa da kasa kuma mai sa ido a harkokin gudanar da mulki a jami'ar Benz kenan Abuja, Professor Usman Muhammad ya ce akwai ayar tambaya a wannan yunkurin.
Me ya hana a kafa wannan manhaja tuntuni sai yanzu, kuma a can baya nawa aka kashe akan waɗannan hanyoyi da aka ce an ba da kontraki? Sai a kawo a sa su mu gani mutane su yi bibiya, domin dukanmu muna da rai, dukanmu muna Najeriya, kuma dukanmu mun san hanyoyin da muke tafiya daga nan har Kano. Mun san hanyoyi, idan aka ce hanya an yi ta tsakanin Kaduna da Kano a kaza ga wanda aka ba, ai sai mu bijiddigi. Kuma ma wasu hanyoyin har yanzu an ci gama su, an kasa gama su saboda rashawa da cin hanci tsakanin fadan shugaban kasa da su masu aikin da ƴan majalisa. Har yanzu an rasa wane ne za a rike a ce shine Ummal Aba'isin kin gama hanyar Kaduna zuwa Kano. Ai ma ko Transparency International ba kwanan nan suka yi wa gwamnatin raddi ba?
Shi ma shugaban kungiyar muryar talaka na shiyar arewa maso gabas Sale Bakuru sabon kai gida Maturu ya tsokaci.
Wannan abu ne wanda in aka yi shi duk wani dan Najeriya zai yi farin ciki, sakamakon kuwa zai ga inda kuɗin sa yake tafiya. Idan har gwamnati ta daure ta yi wannan, to darajanta ma zai dagu a idon al'umma musamman talakawan Najeriya. Amma fa sai dai akwai sharadi, idan har su masu kishin Najeriya za su rada haka, wato ina nufin kaman ƴan kungila, sakamakon cewa su abin ba zai yi daɗi ba.
Amma ga kwararre a kimiyyar gina hanyoyi injiniya Rabi'u Sa'id ya yaba da wannan mataki da gwamnati ta dauka.
A gaskiya wani abu zai taimaka sosai in dai an yi shi yadda ake aka so a yi shi, don kuma a yi tsakani da Allah, domin zai saka kowane mutum ya san irin halin da ake ciki na gyaran tituna da ayyukan su da ake a yanzu. Alal misali, a yanzu kowa ya sani akwai hasashe, akwai kirayen da ake yi wanda ke babu wata hujja akan cewa wannan gwamnati ta fi mai da hankali wurin yin aikin nan na tituna a kudu maso yamma na kasar nan, wato South West kenan, kasashen Yarabawa. To haka idan akwai irin wannan mahaja, za ka iya sama ka duba ga wani irin tituna ake a kasashen Yarabawa, wani ake a kasashen Inyamurai, wani ake a kasashen Hausawa, da dai ko ina cikin kasar nan kuma ka sani. Sai dai an yi kasafin kuɗi, an ce an kashe kamar biliyan 10 za a sa a titin Kaduna zuwa Abuja, kuma ana tare da kilomita kaza da shi. Kana iya duba a koda yake ka duba ga cewa yaya ake ciki, ya wannan aiki ke tafiya haka da sauransu. Hakikanin gaskiya zai taimaka wa su manya kamar shugaban kasa ko kuma wasu daga cikin sun gaggagaggan mutanen kasar ba su iya zuwa su bincike ayyukan da ake ba domin su yin ayyukan da ake yi na ji sana ko ina a fadin kasar nan amma duk da haka dai ba wani abu ne da ake tunanin zai kawo kuma ci gaba idan dai har ba sai an gyara inda ake bada kuɗi a wannan gurare ba da kuma irin hangin da ake sakawa da kuma irin jajircewa da ake rulo da irin ayyukan da ake
Baba Tunde Fashola ya ce za a samu masu kula da manhajar 36 a kowace jiha tare da daraktocin shiya su 6 Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
mutum kuɗi ne aka kashe a wani fada da ya hada da ɗan tauri a dajin mai gaji a cikin karkarar birnin Kwanni ta jihar Tahowa a jamhuriyar Niger a lokacin al'adar buɗin dajin albarkacin sallar arwa ta shekara wato shekarar da masu addinin gargajiya daga ciki da wajen jamhuriyar Niger ke yi a garin masallata a kowace shekara ga Haruna Mamman bako da ƙarin bayani
sallar arna ta shekara ta bana ta garin masallata a cikin gundumar birnin Kwanne a cikin jihar Tawa ta bar baya da kura inda ɗan tauri da ke tafiya wurin farauta washe garin kammala arwa ko tambar ƙasa labarin shekara suka gwabza wa junan su bayan dokin sarkin birnin Kwanne ya ci hacin da matsabi ke kai masa alhali kuwa lokacin da aka yi wannan al'adar wakilin mai martaba sarkin birnin Kwanne Alhaji Ibrahim Salifu ya gargadi su ɗan taurin da bakar ai hada
duk shekara aka san kama muna haduwa nan gani saboda abun da muka iske su a mu da kakanninmu to kuma muna fata ga duk al'ummar sun ka zaka wurin budin dajin ga a sani ai mu mutane abun budin daji tsakanin da Allah ba mu tonin da a tada hitina ba duk shekarun da muka zakkowa nan ga ana yin shine al'ada ta muka iske uwa mu da kakanninmu a zuwa annashawa waje ka a zaka nan ga maida mutane hujjan tada mutane hitina ba hitina ta kawo mutane nan gaba abu ne da wanda mun gada shi ya kawo mu nan ga kenan magana wani hitina ya jama wani hitina in mutun nan san hitina ya ja ta shi kadai ba zan kwasa al'umma ta tare a jama al'umma hitina ba mu hata hakan duk wanda suke tada hitina nan ga to shi asana da haka nan kuma shi san gare da ta kariya
Ibrahim Dagal na garin masallata ya bayyana muna yanda suka kididdige mutanen da suka mutu bayan ɗan tauri sun yi fada wa junan su a dajin mai gashi har mutun hudu daga cikin su suka kwanta dama
sai in ce ma wannan abun da ya rige ya faru gaskiya ina jin ba ni ba amma ina da ya kai wayo ne tashin shi dai ba a taba samu irin wannan matsala ba mu abin ina ganin ya daure mu na kai abin ba karamin bakin ciki ne ji ba amma da duk abin da Allah ya riga yayi sai dai ai godiya gare shi ni ga labarin da Nijiya mutum hudu an kace wadanda sun kwanta hannun dama kuma abin ya zama tabbas haka nan tunda kowane suna da suna an hade su kuma na yaran na san su horin sani tunda duk lokacin da na shiga Kwanne ina ganin in ban ga wani ba ina ganin wani kenan na san ni abun da nake cewa ubangiji Allah da mu da uwayen yaran ga ubangiji Allah ya ba mu hakuri ina musu ta'aziyya Allah ubangiji sa can ta he musu nan
ni ko matsayin Sha'ibu Abdulkarim na garin da dagar ka cewa yayi ba za a sake yin irin wannan ba da zaran Allah ya kai mu a shekara mai zuwa irin wannan lokaci
tunda an riga dai Allah ya kawo ga abu ina kira kowa sai hankuri amma in Allah ya nuhe mu da rayuwa mun ka gani Allah adda mataki sai dai in sarki bai kama nan ba to babu wana da harkar dan tauri iyaka da doki an ka kai shi ya ci tsaba shi ce kowa shi gida dutsen ga abba mai ko dai da kawa kowa shi gida haka za mu duka wanga mataki in Allah ya rida ka ji fata na in dai na da rayuwa har ni kai wannan lokaci da doki ya ci tsaba tun bai ci bane kai mai sako in ce Allah ya taimake ka in dokin ka ci tsaba an ka kare duk ishe la kowa shi gida da ka ce kowa shi hauduci kowa shi gida haka na za duka ta haka za mu ci sai ya ce duk wanda bai gida ba in ya ci sai ya hauduci sai ya ce masu za ku kamnin shi haka za a yi
ita dai arwa al'ada ce da ke hada matsafa ko kuma arna domin su yi bugun kasa a kowace shekara irin wannan lokaci na busowar sanyin hunturu domin sanin halin da damana da turu wuta za ta zo ma jama'a a cikin kasa a cikin shekara abinda ke hada ɗan tauri zuwa wurin farauta da zara a kammala al'adar kuma yakan kare a mafi yawancin lokaci da fadace-fadace wajinansu wanda kowanne ke gwada ma dan uwansa asiri wanda ta kai ga hasarar mutane hudu zuke yanzu a wannan shekarar ta bana banda wadanda ke zaman jinya a halin yanzu a asibitoci Haruna Mamman bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
madalla a gaida Haruna Mamman bako wannan shiri na zo muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma san koma gefe guda domin baba makeri ya gabatar da shirin a dawo lafiya
matafiya a dawo lafiya barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makiri ne daga Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Sauraro kamar yadda muka alƙawarinta muku a baya. A yau shirin zai leka tarayyar Najeriya ne don jin halin da ake ciki game da haɗurran ababen hawa a ƙasar. Wakilinmu a jihohin Adamawa da Taraba, Ibrahim Abdulaziz, ya shirya mana wani rahoto a kan batun haɗurran ababen hawa da ke janyo asarar rayuka, inda ya shimfiɗa da wasu haɗurra da suka faru a baya. Ga dai rahoton nashi.
Yanzu haka dai a Najeriya. Wata matsalar da al'umma ke ma fama da ita ita ce ta yawaitar haɗura akan hanyoyi wanda sau tari kan ma jan asarar rayuka. Na baba nan shine haɗarin da ya auku a jihar Nasarawa da kuma jihar Bauchi inda rayuka da dama suka salwanta. Wannan ko na zuwa ne yayin da hukumar kiyaye haɗura a Najeriya Road Safety ke danganta yawaitar haɗura da tafiyar dare inda ko take gargaɗi ga matafiya da ake kulawa. Abdulrahman Tukur da ke ma zama jami'in hulɗa jama'a na hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa ta Road Safety a jihar Adamawa ya ce abin takaici ne duk da gangamin ƙarshen shekara da suka domin faɗakar da masu ababen hawa da kuma matafiya, yanzu haka ana ci gaba da samun yawaitar haɗura kan hanyoyi, lamarin da ya danganta da rashin iya tuki da kuma gudun wuce sa'a.
Cikin da ya nuna mana abin da ya sa a lokutan nan yake ƙaruwa shine akwai tafiye-tafiye da yawa, kuma za ka ga mutum tafiyan shi duka bai wuce daga ofis, daga gida zuwa ofis, daga ofis zuwa gida ko kasuwa, wanda bai wuci ya tuka mota na minti 30 ba. Amma yanzu ya tashi gashi ya sayi sabon mota yana so ya zo gida, sai ce shi zai tuka motan nan awa 6-7 yana kan hanya. Kuma abu dai baka saba ba, akwai gajiya don baka hankali ma sai bacci ya dauke ka, akwai fatigue. So abu yana cikin abubuwan da yake jawo hatsara a wannan wannan lokuta. Muna zuwa tashar ba wa passenger shawara kar su yarda driver ya yi wasa da ransu. In ana tafiya ba driver kawai zai tuka mota ba, domin mu driver yana reckless driving, yana tukin ganganci. In sun gani su kira hankalin shi, su jawo hankalin shi, ko ya rage kar ya overspeed, kar ya yi unnecessary overtaking, ya yi understanding hanyoyin da zai bi da kuma kona da hawa da sauka da ake bi. Kar su bar driver kawai yana tuka mota yana yin abun da yake so.
To sai dai ku ga masu sana'ar sufuri irin su Alhaji Usman Bana da ake wani kabi da babba, wanda ma ke zama shugaban kamfanin sufuri na sauki transport a Najeriya, ya ce gwamnati da direbobi da masu kansu fasinjoji dukkan suna da laifi a yawaitar haɗuran da ke faruwa.
Gaskiya abun da ke kawo hatsarurruka kan hanya, na farko akwai laifi na gwamnati, na biyu kuma mu drivers mu ba sai mun gyara yanayinmu, domin majority hanyoyinmu a Najeriya duka alalace suke. In kaga hatsari ya faru, zaka samu driver ya zo don ya kauce wani rami ne, wancan kuma ya zo ya gudu kar ya shiga wani rami, anan ake samu akasin yin hatsari. Domin yanzu jikin ka duba wani hatsari da ya faru a Nasarawa wanda aka rasa rayuka ba kadan ba, rayuka masu yawa. So shi ma dalilin da ya kusin wannan hatsari rashin kyawun hanya ne. Akwai wanda ya faru na jiyajiyan nan a gefen Bauchi, shi ma dissenting haka ne. Akwai Agwambe wurin mararraban tumun nan, sai da aka rasa mutum biyar, in ka zo sai an sassare mota da mota kafin a ciro gawawwaki. To wannan ma hanya ne ya fashe garin kauce-kauce, har Allah ya jarabce su suka samu aka yi rashin rayuka.
To sai dai kuma ga masu fashin baki irin su Muhammad Ali Tukur Binkola na fagargaɗi ne da cewa
dewa daga cikin matuƙa ababen hawan sukan iya tunani, ko kuma mukan iya tunani duk da yake ke cewa yawancin mu direbobi ne da dai sauransu, haka mukan yi tuki akan hanya. Zaka ga mutane suna tafiya ne kawai, amma inda hankalin su yake daban. Mutum yana tukin mota yana tunanin abin da zai ci, ko kuwa yana tukin mota yana tunanin rashin kyawun hanya da yake gaba, ko kuma yana tukin mota yana tunanin ɗan fashi da makami, ko kuma yana tuki yana tunanin masu garkuwa da mutane domin samun kuɗin fansa.
Kuma da menene in ya magana dai kan cewa tafiya sannan kwana ne yasa. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Toma madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz da wannan rahoto. A mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, zamu kawo muku tattaunawa da masu ruwajin tsaki akan harkokin ababen hawa da hanyoyi a yankunan arewa maso gabashin Najeriya. Amma kafin nan, yanzu a madadin shi Ibrahim Abdulaziz da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba ya kuma kere ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya, a dawo lafiya.
A gaida baba makeri yanzu kuma sai ka dan daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar email. To sakon mu na farko da muka samu a yau sakon hadin biwa ne daga wato Abubakar Hayala Kwaja da Bala na Yashi dukkan su a jihar Kogi. Suka ce tabbas mun yaba da matakin da gwamnonin kudu maso yamma suka dauka na janyo adin da suka sanya wa Fulani makiyaya da suka ce daga yankin su ba don komai ba sai don kaucewa kurar da za ta fiyo bayan hakan wanda ta iya zama barazana ga zaman lafiyar ƴan Najeriya. Kuma Najeriya baki daya, fatan Allah ya kara mana fahimtar juna a koda yaushe. Amin summa amin. To shi kuwa Abubakar Ankure Lakwaja cewa yayi shakku babu mun ji mamakin matakin da ƴan kudu maso yamma suka dauka na janye yunkurin kan korar Fulani makiyaya daga yankin su don matakin ya ci karo da dokar tsarin mulkin Najeriya wacce ta baiwa kowane ɗan Najeriya cikakken ƴancin zama a duk inda ya ga dama a faɗin Najeriya. Fatan Allah ya ƙarar da mu tare da fahimtar juna. To sai kuma sako na gaba daga Hafizu Balarabe Gusau shi kuma cewa yayi to ba hangen dala bane shiga bane da fatar kwalliya za ta biya kudin sabulu nan take wajen sauya manyan jami'an tsaron ƙasa. Al'ummar Najeriya mun ga sauyin ci gaba da kakkaɓe musu aikata miyagun laifuka a sassan Najeriya baki daya. To sai sakonmu na ƙarshe da muka samu daga Muhammad Malaminta mai ɗinki unguwar Alheri Zuru shi kuma cewa yayi assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Kamar kullum yau ma ina sanya amfani da wannan dama da kuke bamu min in jajantawa al'ummar ƙauyen mun haye na karamar hukumar Danko Wasago dake jihar Kebbi inda waɗansu ƴan bindiga da ba a san ko su waye ba suka kai wa tawagan ƴan saƙai wanda har ya kai ga mutuwar mutum sama da 30 ciki har da sojoji biyu. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya tona asirin waɗannan ƴan bindiga kuma Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar tsaro a wannan ƙasar tamu. Amin summa amin. To madalla mun kuma kore da sakonnin naku ku ci gaba da aika mana da sakonni. Yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. Gwamnatin sabon shugaban Amurka Joe Biden na jingina tsarin bambance manufofin cikin gida da na harkokin waje da aka saba gani a Amurka ta bangaren tunkarar barazana ga tsaron ƙasa. A halin da ake ciki kuma an yi wa ƴan majalisar dokokin Amurka da yawa barazana a ƴan kwanakin nan yayin da shugabar majalisar wakilai Nancy Pelosi ta yi kira da a ƙara ɗaukar matakan tsaro a ginin majalisar dokokin Amurka. Ta kuma yi zargin cewa barazanar ba daga jama'a daga waje kaɗai take zuwa ba har ma da abokan gaba daga cikin ƴan majalisar. Yayin da adadin masu kamuwa da cutar coronavirus ke ci gaba da ƙaruwa kuma wasu sabbin nau'ikan cutar suka bullo, wasu ƙasashe na sanya sabbin matakan taƙaita tafiye-tafiye. To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma an jima a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma ita Maryam Dauda da ta tayani gabatarwa. Sai Hailu Haili wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau ni Khadija Tariki sallama da ku. Huta lafiya ma assalamu.